Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya ne yau Litinin 7 ga watan Fabrairu shekarar 2022 Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai
barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban da za a yi a yau Litinin a Moscow da Amerika inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je kasar Australia domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo. A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda ya kai ziyara a kasar. A game da batutuwa masu yawa inda suka jaddada muhimmanci gaggauta samar da tallafin agaji na kasa da kasa ga Afghanistan.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Niger ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwa na kasashen Turai wato Takuba daga Mali zuwa kasar ta Niger.
Ba fitakar da muke daman saboda mun buga unguwanin zaman wannan rundunonin cikin kasashen mu ba na Sahel da ke fuskanta matsala na tsaro.
Shugabannin addini da 'yan siyasa a Najeriya sun jaddada cewa Allah kaɗai ne zai iya magance matsalar rashin tsaro a kasar.
A kodayaushe al'umma za su ga samun irin wannan yanayi akai-akai. Amma idan suka fuwa mu Allah suka canza rayuwarsu to za a samu mafita ba shugabanci kawai ake nema ba.
Wasu 'yan gani kuma sun bayyana damuwa game da wahalar da suke sha wurin sake rajistar layukan wayoyinsu na hannu. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amerika inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. Fadar ta White House ta ce Biden da Macron sun yi magana ta waya a jiya Lahadi inda suka tattauna game da kokarin da ake yi ta bangaren diplomasiya da kuma tara birki a matsayin mai da martani ga kai sojojin da Russia ke ci gaba da yi a bakin iyakar Ukraine. Sun kuma jaddada goyon bayan su ga karfin ikon mulkin Ukraine da 'yancin ta a matsayin ƙasa. Macron ya faɗa a makon da ya wuce cewa babban burinsa shine ganawa da Russia da kuma rage zaman tankiya a yankin. Bayan tattaunawa da Putin, ana kuma sa ran zai je Kiev don ganawa da shugabannin Ukraine a gobe Talata. Shi ma Scholz ya shirya yin shigen irin wannan tafiyar a mako mai zuwa, inda zai yada zango a Moscow da kuma Kiev. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je kasar Australia domin halartar taron ministocin kasashe hudu da ake kira Quad da Turanci da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa da tsokana da kuma tirsasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad na nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin kasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9 zuwa 12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar kawancin haɗin gwiwar tsaro ta bangarori uku da ake kira AUKUS wato tsakanin kasashen Australia, Ingila da kuma Amurka wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7 a zaman wani ɓangaren takawa China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda ya kai ziyara kasar a game da batutuwa masu yawa inda suka jaddada muhimmancin gaggauta samar da tallafin agaji na kasa da kasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa barazanar rikicin jinkai. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwanaki hudu da Prime Minister Khan ya kai Beijing, inda ya kasance cikin shugabannin kasashen waje da aka gayyata su halarci bude wasannin Olympic na Honduru da aka fara ranar Juma'a. Wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar bayan taron ta ce China da Pakistan sun yi kira ga kasashe da su ci gaba da samar da tallafi da taimako ga 'yan Afghanistan, ciki har da bude asusun kudin Afghanistan da aka sanya wa takunkumi.
Madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu fara bude taskar rahotannin mu daga Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwar kasashen Turai, wato takuba, daga Mali zuwa kasar ta Niger. Sai dai wasu masu bin diddigin al'amuran tsaro na ganin wannan tayin tamkar wata hanyar da za ta baiwa hukumomin Niger damar morar abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan yunkurin. Wakilin muryar Amurka a Birnin Yamai Sulaiman Mun Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Yanayin tsamin dangantakar da ake ciki a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa, wanda kuma ya fara shafar hulɗar ƙasar ta Mali da nahiyar Turai, ya sa waɗannan ƙasashe su mai yunkurin kwashe dakarun rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai, wato takuba, daga ƙasar ta Mali da nufin mayar da su jamhuriyar Niger, a yayin da rahotanni ke cewa sojojin Rasha sun fara wargaza malabar 'yan ta'addan arewacin Mali. Kodayake kawo yanzu ba a bayar da wata sanarwa ba a hukunce akan wannan yunkuri. Cibiyar kula da yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa ta tabbatar mana da cewa Niger ta yi watsi da wannan ta yi. Matakin girke sojojin ƙasashen waje a yankin Sahel wani abu ne da ƙungiyoyin fafutuka suka jima suna gwagwarmaya a kansa, saboda a cewar su alama ce ta sabon salon mulkin mallaka. Mudi Musa shigo ne a ƙungiyar Tournoi Lafarge.
Mun ji an waɗi tunda babu wata takarda haka a hukumance da ke nuna cewa haka nan ɗin ne abin ya tabbata. Ya kamata a ga alamu, paske mu fafutukar da muke daman saboda mun buga unguwanin zaman wannan rundunonin cikin ƙasashenmu ba na Sahel da ke huskanta matsala na tsaro. Idan kuma abin ya tabbata, abin alheri ne ko abin horin ciki ne gare mu.
To amma mai sharhi akan sha'anin tsaro Musa Aksar na cibiyar nazari da bincike Center Norbert Zango na ganin tayin na Faransa da ƙawayenta a matsayin wata hanyar da za ta bai wa Niger damar cin gajiyar hulɗar da ke tsakaninta da su, har ma ta gindaya musu tsauraran sharuɗa a fannin tsaro.
Shugaban ƙasa Girman Muhammad Bazoum yana da hanya babba wadda yake ya kama sojojin shi kayan aiki, ya kama su horo, ya kama su abubuwa da yawa. Tunda yau ƙasar Faransa tura matsa suke, suna so su tsaya a nan yankin Sahel don su kare kansu bisa ta'addanci. To babu wani wata ƙasa wadda yake za su iya zo su zamna a daidaita ya samu ya ce musu ga abin da yake so, su kama shi. Dole su kama na kayan aiki in suna so su zamna wajenmu, dole su bamu kuɗi, dole su bamu abubuwa da yawa da za mu tambaya, dole kuma su yi nasara a yankin ta'addanci. In ka duba can ƙasa Mali da aka koro su, Rasha tana so ta zamna ita ma ta samu nasara. To dole ne za su nasara nan, dole kuma za su bamu abin da muka tambaya.
Wasu majiyoyi na daban na cewa ƙasar Faransa da ke jan akala a sabuwar tafiyar da aka sa gaba na neman shayo kan hukumomin Niger su amince da tayin na girke rundunar takuba da ake hasashen kwatsewa wuri guda da rundunar sojan Barkan, wanda ake ɗauka a matsayin mafarin rangadin da ministar tsaron Faransa Florence Parly ta yi a makon jiya a nan Niger, inda suka gana da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da baiwa 'yan jarida damar sanin abubuwan da suka tattauna a kansu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javid ya fadawa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su, yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javid ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan 8 zuwa 9 suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an buƙaci su yi hakan, yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiya COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu neman a duba lafiyarsu. Jazar ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo sai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su kuma an zuba biliyoyin kudin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta Kudu sun sanar da cewa jumlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan 1 a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin ƙasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Dinkin Duniya yayi watsi da kalaman takwarar aikin sa ta Amurka akan cewa wadda China ta zaba a matsayin mai rike fitilar bikin bude wasannin Olympic na Honturu a Beijing wani yunkuri ne na kauda hankalin kasashe akan zargin saba haƙoƙin bil'adama akan tsararren musulman kabilar Uyghur da ake yi wa kasar. Jakada Zhang John ya fada a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin China cewa daga kausan lafazi China na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin din CNN. Zhang ya ce Dinijia Yalamujian yar wasan kan kankarar snow wadda aka haifa a Jinjiang tana daga cikin yan wasa 20 masu kwazo daga tsirarin kabilu 9 da ke wakiltar China a gasar Olympic din na Honturu. Kwararru da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan 1 galibi daga kabilar Uyghur da wasu tsirarin kabilun musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Jinjiang tun daga shekarar 2016.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a Najeriya kuma manyan malaman addinin musulunci da 'yan siyasa sun sake jaddada buƙatar komawa ga Allah wurin samun mafita ga matsalar rashin tsaro da ta'addabi ƙasar. Gadai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na ci gaba da jawo hankalin masana game da yadda za a kawo ƙarshen ta baki daya. Kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Sani Ahmad Yariman Bakura wanda ya shugabanci wani taron yayi ɗaliban da suka haddace Alƙur'ani a Zaria ya ce matsalar tsaro a Najeriya jarabawa ce da ya kamata a koma ga Allah baki daya.
A koda yaushe al'umma za su ga samu irin wannan yanayi akai-akai. Amma idan suka koma ma Allah suka canza rayuwarsu to za a samu mafita ba shugabanci kawai ake nema ba sai an samu shugabanci wanda ya yarda da cewa zai bi tsarin Allah subhanahu wataala sannan su al'umma su kuma su yarda da cewa za su bi tsarin Allah wani lokaci su al'umma sai an tursasa musu wani lokaci in aka yi musu wa'azi za su canza sai Allah ya kawo gyara da daukaka ga shugabanni sai su gyara amma a kasan nan ana neman al'umma su zabi wanda za su yi masu jagoranci ta hanyar Allah subhanahu wataala domin Allah shi ke da mafita.
Fitaccen malamin addinin musulunci nan daga jihar Kano Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu shine ya gabatar da makala a wurin wannan taron yayi ɗaliban da suka haddace Alƙur'ani kuma ya ce samun shugabanni na gari ma ya ta'allaka ne akan tarbiyyar addinin da aka barwa yara masu tasowa.
Irin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu abubuwan da muke ta gani kullun na tashe-tashen hankula na rashin kwanciyar hankali na taɓarɓarewar tsaro babu abin da zai dawo da mu tafarki madaidaici mu samu maganin waɗannan abubuwa sai cikin Alƙur'ani. Kuma yadda muke kuka da rashin samun shugabanni waɗanda za a ba su amanar al'umma su riƙe na ƙwarai idan ya zanto an samar da irin wannan tarbiya a cikin tsare ko masu tasowa to babu shakka za a samu gyara nan gaba mai yawa.
Babban abin da ya dauki hankalin mahalarta wannan taro dai shine haddace Alƙur'ani mai girma da wata ɗaliba 'yar ƙasar Faransa 'yar shekaru 14 ta yi a cikin watanni 4 duk da yake bata iya yaren malamanta ba. Barista Tahir Umar Tahir shine shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar ta Nuru Tilawa International School da ke Zaria kuma yayi karin haske game da wannan ɗaliba.
daya daga cikin manufarmu shine mu samar da al'umma sabuwa mai tarbiyya da da'a madadin Qur'ani wanda za su zama gwamnoni shugabanni lauyoyi injiniyoyi domin a samu canji a wannan kasa ta mu
wannan dan ƙara haske zaka mana game da yarinyar da ta haddace Qur'ani cikin wata hudu
to babban abin mamakin shine baban ta ya kira mu daga Faransa yace yana bin harkar makaranta a internet so haka ne ya turo ta ba turanci ba larabci ba Hausa sai Faransa ya fito ta jirgi muka je muka dauko ta muka kawo ta makaranta sai ga shi ta breki record din da bamu taba gani irin shi ba ta haddace Qur'ani mai girma a wata hudu muna alakoki da cibiyoyin haddace Qur'ani ta duniya wanda akwai rassa na kasashe 74 amma a duka wadannan kasashe 74 ba taba samun yaron da ya haddace Qur'ani a tarihi a wata hudu ba sai ita
Daliba Fatima Musa daga kasar Faransa da ta haddace Alkur'ani a watanni hudu dai ta samu yabo da kuma girmamawa daga manya-manyan bakin da suka halarci wannan taro ciki har da ministoci da tsaffin gwamnoni da kuma sarakuna karkashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla gaida Isa Lol Ikara da wannan rahoton Dubban mutane a kasar Ghana kuma suke shiga dogayen layuka domin sake rajistar layin wayoyinsu na hannu biyo bayan umurni da gwamnatin kasar ta bayar bisa dalilan tsaro. Wahalar da 'yan kasar ke sha wurin sake rajistar layin wayoyinsu ya sa wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan kare masu amfani da wayar tarho a Ghana ta buƙaci duk wani mai amfani da wayar hannu ya rufe ta a gobe Talata aƙalla sa'o'i shida. Da dai Hamza Adam da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abin da bai da kyau, bai da kira ka je ka register dai ka doki vota dai ka ji ka register yayi ka bata kuma ce kaman mu je mu register sabo ba cin nan da bai da kyau.
Wayoyin da gane yakin nan in ba ka yi ba ya kamo damuwa saboda shi sai ka yi mai ka yi an kuri ka zo ka zamna ayi cikin kwanciyar hankali.
Ni na baraki na ma na zo na kai na kai more than 3 hours ma ban samu na yi ba.
Na koke-koken wasu al'umman kasar kenan a daidai lokacin da suke kan layuka domin sake register layin waya in su biyo bayan gwamnati ta buƙaci da kowa ya sake yin rajistan abinda da ya sanya jama'a da dama cikin yanayi na damuwa kana suka yi tsofin Allah tsine kungiyar Concern Mobile Network Subscribers Association mai fafutukan kare hakkokin masu amfani da wayoyin hannu a Ghana ta ce matakin da gwamnati ta dauka din nan ya tsaba kullun tsarin mulkin kasar a don haka ta ayyana ranar 8 ga watan Fabrairu din wannan shekarar 2022 a matsayin ranar da babu kira ta waya domin nuna adawarta Ras Mubarak tsohon wakilin majalisa kana jigo a cikin wannan kungiyar
su nemi izini a wurin parliament na farko dake ba su authority kuma sai su direct kowa every register sim card shi yanda suka sa mutane cikin wahala cikin walakanci ka gan sofofi samaruna buduri ana cikin layi long queue bayan an nemi izini from majalisa ayi re-registration process nan nan manan da akwai girma ciki ba da wannan walakanci da muke gani a cikin kasan Ghana watan February kwana 8 muna rokan yan Ghana duka duk wanda ke da layi ko waya yayi kokari from karfe 6 na safe zuwa 10:00 karbe shi yi call karbe shi doki call yanda za a yi mu send signal kuma ababen da ke tafiyan nan ba abin da muka yi jin daɗin wannan ababa
Malam Yusuf Fafana mai magana da yawun gwamnati bisa harkokin ci gaban zamantakewan jama'a ya ce ba nan gizo ke tsaka ba
batun shi telephone da muke use bi ma'ana handset da muke use batun miyagun mutane sun shiga ciki suna dabaru kai suna cuta suna aikin da bai kamata ba wani mana nan suna da wani hanyar da suke samun wadansu machine da kudi ya fada cikin fonin ka suna da labari sai su nemi hanyar da za a bi a ja kudi wayansu kuma na kokari su yanka wadansu sim card a nan su kai kasan waje suna sarwa daga America su Germany su France su Britain wato da muke kira sim box fraud sa mutane sun bi ciki sun kware mutane da dama wato kukan duka kufan government yake kayewa wannan duka ne yasa government ya tashi ya saya wai in ba an yi sabon registration ba kowa da kowa yanzu a doki hannunka kan machine number nan kuma a register mafi kadi Allah ilaha sai ka bar use ko dai Allah yayi kiranka
Alhaji Yusuf Fafana mu duba batun hawa layuka da ake yi sa'annan kuma akwai wata kungiya Concern Mobile Subscribers Association sun ce wai ba ku bukaci da zauren majalisar dattawan kasa ta yi muhawara kan wannan tukuna ta inganta ba baka ganin wannan mataki ya tsaba wa kundin tsarin mulki na wannan kasa
kuma mun gode musu da irin wannan hanya da suka bi da kuma suke son a ji muryar da su ne ma ya kamata yanzu nan suna buga ma government tabe suna nuna ma government aikin da yake yi ya jara musu ai saboda shi muna son kowa ya sani cewa abinda government za ta yi amfanar da kowa shine za ta yi
Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoton Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi Haushi dare tam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane. Kangi marar ilimi abun rainawa himma da kwado
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asari ta yau litinin ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri dake tattare da dabi'un koyon karatu ga kananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar ga ci gaban su a rayuwa ta gaba wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano wanda ya nazarin hanyoyi da kalubale da ake fuskanta a bangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare abokin aikin mu Muhammad Ibrahim Kori ya zanta da Farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan muhimmancin koyar da karatu ga yara
na community saboda masana sun zo an yi muhawara an gabatar da makaloli kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi inda za a bunkasa al'amarin karatun
in ce an gabatar da makaloli ko zaki ya fada mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su
to an gabatar da makaloli kamar guda 75
suna magana ne a kibla daya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka tawo
to an raba shi jigon conference din kamar gida biyar an kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron akwai wanda aka gabatar kamar keynote sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper wanda su ne takaddun da suke jagorancin wa'ancan masana ne dai a bangaren koyar da karatun yara din suka zo suka gabatar da takaddun so saboda haka in aka hada nasun nan an gabatar da takaddu kamar guda 75
to naga a jigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe na koyar da yara suna karana din nan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai don koyar da yara kanana a mataki na ƙasa
akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kamar jigo ita wannan keynote din ta hada yanda ake rubuta littattafan jigon conference din gaba daya ta tattauna akai professor Ramla Jibril sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan daya sun kalle shi ne ta bangaren policy nufofin gwamnati yanda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to daya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka kara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari yi da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wannan ka'idojin.
Da bidin ne kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su waɗannan kudurori?
To akwai dai batutuwa da dama da aka cimma, amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa, wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da karatun nan, da kuma waɗanda ya kamata su kula.
Akwai nau'i
luzi wajen wallafa littattafan yaran nan, da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi. So dukkan su suna wannan waje, kuma an tattauna da su, an yi tambayoyi, an ansa. Wannan shi wannan community da muka rubuta za mu aika musu har can, saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi.
To kamar su hukumomin gwamnati kenan, irin CUBEC watakila da makamantan su?
Akwai CUBEC, NERDC, National Council of Colleges of Education, da su National Board of Nomadic Education, da su Teachers Registration Council, da su Educational ERC, Educational Resource Center. Dukkan su suna ciki, waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane, sannan kuma da su SUBEPS na ƙasa.
To duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki, batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakan su ko a matsayin su na hukumomin gwamnati, ko kuma suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama? Misali idan kika ce na gwamnatin Najeriya, misali gwamnatin tarayya, dole sai ta amince, ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su?
Gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wa'annan, saboda kaga su NERDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu. Duk wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake. Su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan, makarantun matakin primary inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Baki ɗaya a madadin dukkan ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Can makika ba da tangarda ba.
To madalla, a gaida Yusuf Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko na cewa, rai baƙon duniya. Salam VOA Hausa, muna taya alhini da jimami na ƴan uwa da aminai ga marigayi Garba Aliyu Zaria, dan jaridan gidan rediyon Faransa, wanda Allah ya warsuwa jiya Lahadi. To Allah ji kansa ya sa aljanna makomarsa, daga kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da kuma Balaruwan Kanwa. Sako mana gaba na cewa, salam VOA Hausa, to muna addu'ar Allah kawo mana ƙarshe ƴan bandaga masu kashe bayin gaira babu dalili a ƙasar mu ta Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada a Barikin Ladi, jihar Plateau. Sai kuma wannan sako da ke cewa, hakika muna farin ciki da irin nasarori da jami'an tsaro da kuma ƴan sa-kai ko ƴan banga suke samu a arewacin Najeriya akan ƴan bandaga masu satar mutane. Babu shakka wannan wata ƴar manuniya ce cewa shugabanni da jami'an tsaro sun farka daga bacci. Da izinin Allah, wannan matsala ta ta'addanci, sai mun tura ta zuwa gidan tarihi. Sako daga Usman Shitu Bahuta. Tuba dalla, yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Barazanar samun sabani a bakin iyakar Russia da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amerika, inda shugaban Russia Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amerika Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amerika Anthony Blinken zai je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira COD da Turanci.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariyar. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin, kuma injiniyan mu na wannan la'asariya Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa.